بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافر الصبر shabiyu ga watan Rabi'un al-akhir hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 28 ga watan November shekarar miladiya ta 2020. Wannan shine kasid na 83 cikin jerengir kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Ibn Taymiyyah yana mana darasi ne akan wato ka'idojin da ya kamata a bi wajen fahimtar nassoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, musamman waɗanda ke da alaka da ahadithus sifat al-khabariyya. Yana yin doguwar tattaunawa game da maganganu da ya dinga ɗaukowa daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri. Zamu tashi yayin da malai yake cewa qala wa sami'tuhu ya'ni Aba Abdurrahman yaqulu sami'tu al-ustadha Aba Sahal al-Su'luki yaqulu al-mustami'u bayna istitarin wa tajallin. Malai yace qala, sannan sai Qushayri yace wa sami'tuhu, kuma naji shi ya'ni Aba Abdurrahman, yana nufin naji Abu Abdurrahman inji Ibn Taymiyyah. Wato shi mai riwayar littafin na Qushayri yake cewa naji Abu Abdurrahman al-Qushayri yana cewa As-Sulami, amin, Abu Abdurrahman As-Sulami kenan, ko yana cewa sami'tu al-ustadha Aba Sahal as-Su'luki, naji malam Abu Sahal as-Su'luki shine Muhammad ibn Sulaiman ibn Muhammad an-Naisaburi wanda ya rasu shekara ta 369 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamin fiqhu ne, malamin ilmul kalam ne, masanin nahwu da tafsiri, sufi wanda ya shahara a wancan zamani cikin karni na 4. Yace ya ji shi yana cewa al-mustami'u, wanda ke yin saurare na as-sama da ake ta magana a kansa din nan, bayna istitarin wa tajallin, yana tsakanin al-istitar buyuwa wata jallin da kuma tajalli, ko dai ya zam wato kamar yadda suke fada, akwai abubuwa guda biyu, akwai mustalah guda biyu da suka shahara a wajen wato sufai, akwai at-tajalli da kuma al-istitar, wato su biyun suna kishiyanta juna ne. Haka ce at-tajalli shine zuciya ta samu ta inkishafi, ma yankashifu lil qalb min ulumil ghaib, wasu abubuwa na ilmomin gaibu ya zama an yaye wannan shamaki din na gaibu ga zuciya ta gansu, shi suke ce matajalli a cikin mustalahat na yan sufai. To aka san haka kuma shine al-istitar, ya zama zuciyar mutum duk wani abu na gaibu ya faku ya koyu an lullube mata shi ba ta ganinsa. To sai ke cewa zuciyar mai sauraron kiɗa ko mai sauraron kasidu yana tsakankanin waɗannan yanayin guda biyu ne, ko dai zama a yanayi na istitar, zuciyarsa ta zam tana rufe, an ɓoye mata abubuwa na tajalli da ya kamata ta gani, ko kuma ya zama ta samu tajalli ɗin, an yaye mata, an bayyana mata nau'o'i na gaibu. Suna cewa shi tajalli ɗin ya kasu kashi uku: akwai tajalli zat, akwai tajalli sifat, akwai tajalli fi hukumi zat. In suka ce tajalli zati, abinda suke nufi shine Allah a bisa yadda suke faɗa, Allah ya ma wani bawa mukashafa, bawan ya ga Allah, shi suke nufi da tajalli zati. Ko kuma tajalli sifat, Allah ya ma wani bawa mukashafa ya ga hasken siffofin Allah. Sai kuma tajalli fi hukumi tajalli zat, shine Allah ya wani bawa mukashafa amma a lahira. To waɗancan biyun na duniya ne kenan suke magana, suna wannan iddi'ain kuma suna kuruta shi. To wannan tajallin aka san shi kamar yadda muka ambata shine istitar yace fal istitaru yujibu at-talhib yace idan mutun ya samu kanshi a yanayi na al-istitar na an boye mishi duniyar gaibu irin wannan yujibu yana tirsasa mishi zuwa ga at-talhib ya zama a cikin yanayi na rudani da rashin sanin me zai wattajalli yurithu at-tarwih idan ku aka mishi tajalli aka mishi mukashafa yaga zati ko yaga sifatul zat to zai samu kanshi yanayi na at-tarwih zai ji dadin yanayin da shiga cikin annashuwa da shiga cikin farin ciki wal istitaru yatawalladu minhu harakatul muridina idan aka ga mai saurare a cikin yanayi na al-istitar na an boye mishi zati ko siffarsa to anan yatawalladu minhu harakatul muridina anan ne yake samun motsawa motsi da harka ta muridai ta kananan almajirai a cikin harka kiran wa huwa mahallu dha'fi wal ajz wannan digire ne na rauni da gazawa su kananan mabiya muridai ba sa samun tajalli yawancin su suna mahalli ne na istitar saboda suna da rauni suna da gazawa wat tajalli yatawalladu minhu sukunul wasilina shi kuma tajalli daga shine ake samun haihuwar natsuwa ta waɗanda suka samu saduwa da Allah wa huwa mahallul istiqamati wat tamakkun shine matsayi da wanda suka samu istiqama suka samu tsayuwa a cikin wannan harka ta sufanci wat tamakkun wanda suka yi karfi a ciki suka kafa a ciki wannan duk maganan Abu Sahal al-Su'uluki ne da ake hakaitowa wa zalika sifatul hadara wannan siffar ta tajalli ita ce abin da ake ce ma halara haka suna faɗan lafazin halara wanda shi kuma abin da suke nufi da shi shine majlisi na wato ko dai wa'azi ko tilawa ko zikiri irin wanda suka saba zikirul jima'i ko ilqa'ul qasa'id na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da makamanta wanda suke yi a majalisu din su to yana cikin wannan majalisin waɗanda suka kai matsayin su da ake waɗancan da aka ce ashabu tajalli suna samun kansu a yanayi na zuciyarsu tana halarce zuwa ga janibin Allah subhanahu wataala hudurul qalbi ma Allah haka suke cewa tattaruwar zuciya ta zama ta koma ga Allah subhanahu wataala ga baki daya a irin nan laysa fiha illa dhubuli tahta mawaridil haiba babu abinda zuciya ke iya yi face ta narke a karkashin kwarjini abinda ke bujiro mata na kwarjinin Allah subhanahu wataala qala ta'ala Allah yace falamma hadaruhu qalu ansit zagari da suke hujja da umumat indu wannan ayar tana magana akan waɗannan aljanu da suke yawo suka zo suka ji ana karanta alqur'ani da suka bi suka ce wa junan su musaurara falamma hadaruhu yayin da suka iso inda ake karanta alqur'anin qalu ansit sai suka ce a saurara to sai suka dauki wannan sai suka fadada ma'anarta da nufin cewa a wannan majalisu da suke kullawa idan suka yi wannan shirin suna samun kansu ne a yanayi na wani gaibuba na fita daga yanayin da suke har su samu kansu a yanayi na tajalli duk ajin magana da ya dauko daga wannan babban sufi Abu Sahal al-Su'uluki sai malam yace qultu ni ibnu taymiya sai nace hadha kalamun ala ahwalis samaa wannan zancen yana yin shi ne akan bayanin halin da mutane masu sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sunan addini suke samun kansu a ciki wa huwa mutlaqun fis sama'i shar'i wal bid'i kuma wannan halin natsuwa da za a iya samun kai a ciki yana iya faruwa a wajen sauraron abin da yake shari'a ta tabbatar da sauraron shi kuma alqur'ani din kenan ko karatu na addinin musulunci ko makamantansu wal bid'i da kuma saurare na abin da yake na bid'a ne na kada-kade da sauransu din lakinnahu ila wasfi halil muhdathi aqrab sai dai wannan yafi kusanci da yafi kama da siffanta halin wanda yake sauraron kirkirarre kirkirarren wato sama abinda yake na bid'a daga cikin nau'in sama'urin kenan wa hadha wasfun li ba'di ahwalihim wannan kuma siffantawa ne ga wani sashi na halayen da suke samun kansu fa inna ahwalahum adda'afu dhalika halin da suke samun kansu a ciki ya nunnunku akan abinda aka ambata anan domin sukan daga maganan shiru sukan samu kansu a halin ko dai mutun ya suma ko ya fita ayyacin shi ko ya tashi ya kama rawa kuma kamancin haka wa amma listidlalu bil ayati fa fihi kalamun laysa hadha mawdi'u amma kafa hujja da wannan aya ta cikin sutur akaf falamma hadaruhu qalu ansitu waysarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundiri kafa hujja da wannan aya anan a matsayin ita ce dalili da take hukunta samuwar ire-iren wannan halara ta sufanci to wannan wani zance ne wanda za a yi shi a wani waje ba anan ba domin ba haka aya take nishi ba aya tana nuni zuwa ga abin da ya faru ne sannan tana ba da hukuncin wajibcin saurarawa alqur'ani ta hanyar insati da kuma mustahabbancin wani ya ce a saurara da makamanta wanda malamai suka fitar na fikihun da ke cikin ta qala sai abul qasim al-qushairi ya kara cewa wa qala abu usman al-hiyari abu usman wato abin nan kenan sa'id ibn isma'il ibn sa'id an-naisaburi wanda ya rasu ta 298 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wani sufi ne babba yana da ilimi sosai yace as-sama'u ala thalathati awjuhin as-sama' yana da fuskoki iri uku fa wajhun min halil muridina akwai fuska da take ta shafi muridai ne wal mubtadi'ina da masu farawa ɗan bana bakwai yastad'una bidhalika al ahwal al sharifa suna kokarin riskar hali na daraja da daukaka wannan lokacin wa yuksha alaihim fi dhalika al fitna wal mara'a amma ana tsoratar musu fitina da kuma yin abu na riya shiga cikin munafunci na riya matakin farko kenan matakin waɗanda suke masu farawa ne suna sauraron kaɗe-kaɗe da makamantansu amma zuciyarsu ba ta da tsarki don haka za su iya samun fitina za su iya zama riye suke wasani mataki na biyu lissadiqina ga masu gaskiya ya tulubuna ziyarata fi ahwalihim masu neman su samu ƙarin daraja a cikin matsayinsu a sufanci wa yastami'una min zalika ma yuwafiqu awqatahum suna kuma sauraron abin da ya dace da yanayin lokacin da suke ciki wa salisu na uku li ahli istiqamati min al-arifina sauraron kida da waka da sunan addini a hannun waɗanda suke ahlul istiqama wanda suka samu tsayuwa min al-arifina daga cikin masana Allah wa haula'i la yaktaruna ala Allah waɗannan ba sa zaben lokacin da za su saurara ba sa zaben komai sai Allah fima yaridu ala qulubihim min alharakati wassukun duk abin da yazo a cikin zukatansu na motsi ko saurarawan zuciyar to suna maida shi ne zuwa ga Allah su ne wanda suke halasta wa kansu komai da suka tuna ko suka so su yi ko suka ga ya dace su yi sai su ce ai zuciyarsu ta riya musu su yi haka zuciyarsu kuma ta riga ta tsarkaka daga duwar abu na duniya sakamakon tarbiyya da suka yi mata dan haka in dai sun ji ta so wani abu ta yarda cewa Allah yana son wannan abu ke ko da abin ya saba wa shari'a za su aikata haka suke rayuwa qultu malam ibn tumiya yace hadal kalamu mutlaqun fis sama'i yatanawalu al-qismayn wannan zance shi ma zance ne sakakke ba mai kaidi ba game da as-sama game da saurare yatanawalu al-qismayn zai dauki bangarorin guda biyu wato bangaren as-sama'u as-shar'i da as-sama'ul bidi ya in ka lura shi kanshi kamar ya gaji da yi musu raddi ya gama wannan raddin da yake akan as-sama mun kusa kata 20 akan wannan magana ya kai a ce an ware shi ma litafi ne daban a ce juz'un fis sama ko ka'idatun fis sama kamar yadda ibnul qayyim ya mata yayi har an abin nan har an samu malal sai yanzu ya gama wannan dogon zaton da yake akan as-sama din da yake daukowa daga littafin Abul Qasim al-Qushairi Allah ya saka mishi alkhairi to ni sai ya ce faslun fi mahabbatil jamal ya gama da wancan Allah ya so mu ya mun samu ya gama faslun fi mahabbatil jamal ga wata gaba wanda ta bayani akan san kyau aljamal da aka sani kyau beauty san kyau wata kabiya ce ko wani theory ne mai zaman kanshi a gun malamai da masana falsafa da malaman musulunci da malaman psychology duka akwai theory da dama na kokarin fahimtar wai menene kyau ya ake fahimtar sa me yake menene ke haifar da shi ko wadannan mutane ko kowadanne fannin ilimi da gurgurdan orientation din ilimin gurgurdan abin da zasu fada kenan akai to malaman musulunci ma suna da magana akan aljamal musamman bayan samuwar wadannan tafarki na gyaran zuciya wanda ake ce masufanci wanda wasu su suka zake sosai wajen mu'amalar su da abin da ake ce ma kyau sawa'un wannan kyau ne abbabi'i na dabi'a wanda ake gani a jikin mutane ko wasu halittu daga cikin halittun Allah ko kuma kyau ne al-istina'i wanda aka kera shi kaman kyan sutura kaman kyan gida kaman kyan mota wannan duka abin ne al-jamal ne al-istina'i artificial beauty ne ko kuma abu kuma da ake cewa natural beauty halittar da Allah ya yi ta da haka mutane kuma a matsayin su na ɗan adam suka yi appreciating cewa wannan abin yana da kyau akwai wannan kamar da fara akwai a philosophy magana akan aesthetics theory na aesthetics the philosophy the literature the malaman psychology da sauransu duk suna da maganganun su akai waɗanda ba su ne asalin mahallin tattaunawar mu ba amma zamu ji abinda shi malam zai ambata anan wasu suna da alaka da wannan afkar din malam yace sabata fi sahih muslimin an abdullahi ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulu an-nara ahadun fi qalbihi mithqala habatin خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر النبي صلى الله عليه وسلم أذكر أن حديثي دعا بلا إدم مسعود الله يكرم مسجد وأن دعانا تكن صحيح مسلم دا سنن تال إمام أبو داود السجستاني دكما ابن ماجه القزويني رحمة الله على الجميع من زال الله صلى الله عليه وسلم يتشي كما يدى ابن مسعود كلابر تامنا لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل باب بازيش قال متبع أحد ونمتم في قلبه الحال أتكن زوت يسا أكوي مثقال حبة خردل أكوي قرقدا كومير حبة وتنبع باكين كنن نجكين قوائد داوة كوغيرو كو أبرو كوري يكما كما تنسو min imani ace akwai wannan yanayin na imani a cikin zuciyarsa wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala habatin khardalin min kibr kuma wani wanda yake da gurgurdan wannan bakin komayyar na girman kai shi ma ba zai shiga aljanna ba to wannan gaba ta zama akwai iskali a cikin ta domin kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a hadisi tabbatacce wanda yake cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal ya gaya ma ainihin sahabban shi kamar yadda Abu al-Ahwas al-Ashja'i ya ruwaito Auf ibn Malik al-Ashja'i ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu yayi mafarki an bashi zabi da a bashi rabin al-umma shi su tafi aljanna ko kuma a bashi ceto za a sa ƴan aljanna aljanna wanda suka yi laifi kuma a musu horon da ya cancance su amma za a ba shi damar ceto daga baya wanne ya zaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sai ya zabi ceto saboda ya tseratar da sauran bangaren al'umma kuma hadisi shafa'a wanda ke cikin sahih muslim ya tabbatar da haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah zai ba shi dama ya shiga cikin wuta ya debo mutanen da masu imani ne masu tauhidi ne zai gane su da alamomin ibada wajen alula da makamantansu wadannan hadisai ne wanda suke sun hadisai ne da aka tattara su ma sun zama mutawatirai kaga abu ne wanda yake ma'lumin min addini bid-darura to in aka ce kuma a wannan hadisin an ce babu wanda zai shiga wuta matukar akwai ragowa imani a zuciyarsa ko da dan gangane ne to su waye wanda annabi ya fitar da shi kenan ko mun gani sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce to ɗayan biyu ne ko dai a fassara ana nufin wanda zai shiga wuta annan wanda a daidai san da zai shiga din za a cire wannan nasibin na imani a cikin zuciyarsa sai kuma a san da zai shiga bai da imani ko kuma ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana anan wanda zai shiga wuta kuma ya zama wuta ita ce wurin zaman shi khalidi da biya abada to wannan fasara ta mafi karbuwa ta fi karbuwa za su shiga wuta amma yana magana akan waɗanda ba su da imani kwata kwata ina fata mun fahimci wannan su ne za su shiga a wuta sauran su kuma to ba su ake magana a nan ba waɗanda za a cece su daga baya Allah ka tsare mu daga shiga wuta to haka ta ɗayan bangaren ma da aka ce babu wanda zai shiga aljanna matukar akwai wani abu na kibir na girman kai a cikin zuciyarsa sai al-imamu Abu Sulaiman al-Khattabi yake cewa an ce ma'anar wannan shine wanda ya takabburi yaqin imani takabbara anil iman ana magana akan wannan kiburu irin girman kan da Fir'auna suka yi da shi da Hamana da ire-iren su Abu Jahal da Abu Lahabi da makamantansu wanda girman kansu girman kai ne wanda ya hana su yarda da Allah to su ake nufi a nan su ma ko kuma ya zama ana nufin shi ma sa'ad da za a shigar da shi aljanna musulmi wanda zai shiga aljanna a lokacin da za a shigar da shi aljanna to za a cire duk abin da ya saura na girman kai a zuciyarsa kamar yadda aya ta tabbatar da cewa wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin idan mutum zai shiga aljanna za a cire abin da zai iya saura a zuciyarsa na dabi'ar dan adam da ke jawo ya ga abun wani yayi sha'awa har abun ya burge shi har ya fara envy har ya kai ga hasada dabi'a ce to wannan dabi'ar za a cire ta daga zuciya kamar yadda nassin Qur'ani ya tabbatar sai Khattabi yake cewa to nan ma haka ne dabi'ar girman kai idan akwai ragowata a zuciyar wanda Allah ya mishi rahama zai shi aljanna to dai san da sai aljanna sai a cire mishi wannan wallahu a'lam wannan fasara biyu kenan da al-Imam an-Nawawi ya kawo daga Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhinsa na Sahih Muslim to sai annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya aka ce ya ce wa fi riwayatin la yadkhulu al-jannata man kana fi kalbihi mithqala dharratin min kibrin qala rajulun sai wani mutum ya ce wani mutum ya tambaya malamai sun faɗi maganganu da yawa akan waye wannan tambaya akwai akalla maganganu biyar akan waye tambaya al-Imam al-Qadhi Iyad ibn Musa al-Yahsubi da shi da Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam a cikin littafin shi Gharibul Hadith da kuma Ibn Abdul Barri an-Namari a cikin Al-Isti'ab suka ce wani mutum ne mai suna Malik ibn Murara ar-Rahawi ko ar-Ruhawi duka akwai wannan tashkilin ko dai a ce ar-Ruhawi daga ar-Ruha ko ar-Rahawi daga suna wata kabila a Raha din to wannan ra'ayin su malaman nan kenan al-Qadhi Iyad a cikin sharhin shi na Muslim al-Mu'lim kenan sai Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam a cikin Gharibul Qur'an wal Hadith da kuma al-Imam ibn Abdul Barr Yusuf ibn Abdul Barr an-Namari a cikin al-Isti'ab fi ma'rifat al-Asab Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su sai kuma Ibn Bakshwal shine al-Imam al-Imam Khalaf ibn Abd al-Malik ibn Bakshwan al-Andalusi shi kuma a cikin kitabus sila yake cewa wani mutum ne mai suna Abu Raihana shi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar Abu Raihana yayin da Ibn al-Madini Ali ibn al-Madini babban malamin nan shi kuma yace Rabi'a ne ibn Amir Rabi'at ibn Amir kamar yadda aka hakaito daga gare shi Ibn Abi Dunya shi kuma ya karkata ibuwa ga cewa Mu'azu dan Jabal ne wannan tambaya yayin da shi kuma Ibn Hajar ya kawo wata riwaya wadda ta tabbata a littafin Hujjatul Tabarani al-Awsat wadda ke nuni zuwa ga cewa wannan ne Thabit ibn Qais ne Thabit ibn Qais ibn Shammas wannan babban sahabi daga cikin mubashshiruna bil janna wannan duka maganganun da malamai suka yi ne wanda Ibn Hajar da kashe yake cewa to tayyibu tambayar ba mutum da yayi ta ba akwai tambayar da wani zai sai wani ya ce ni ma ko na so ne irin wannan tambayar ba ganin ko da gun wa'azi ne haka tattara tambayoyi sai ya ce to ga wata tambaya ta maimaitu saboda an samu tawafuqul khawatir tunanin mutane ya tafi iri daya akan abu ko kuma abin kowa na da damuwa akan sa sai ga mutane duka sun yi tambaya akai to tayu wannan tambayar da akai saboda kowa na da damuwar akai ne domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a wurin sai zama kowa yana jin kamar fa ya samu wannan matsalar mutane da dama ko mabambantan mutane suka fara tunanin kamar sun samu wannan matsalar da haka sai wani mutum ya ce innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama. To ai shi mutum a dabi'ance yakan so a ce tufan shi na da kyau, yana so ya fito da anaka, ya fito ya looking smart neat, ya zama kayan shi lafiya lau, ba wanda zai daga datti haka a cikin kayan shi. Kai ba baka nake ba, ba kana hawan kwata ko kana gini a site ka bari kayan ka yi datti. Yanzu mata yan gayu ma hatta kitchen za su shiga sun yafa wani abu mai suke ce mishi, akwai wani turanci da suke faɗa mai ni ba rike suna abun ba, eh ni ba rike suna abun mai kace heprom. Yau wannan abin da ake daurawa yanzu da yan gayu saboda kai ya bata musu kaya ba za su shiga. Kaga da mun mata iyayen mu da suna da kayan shiga kitchen na datti ne kaman kayan yan gareji. To amma ne yanzu su ba sa yin wannan da takalmin kwaskwas suke shiga da karin dan kwalun su ko gaggwaran su, sai kuma su saka wani riga a sama su rufe saboda koda mai ya fallatsi haka ko datti. To kaga mutane suna da wannan san gayin, kowa yana so ya wanke rigarsa ya goge ya ganta fes-fes. To shin wannan ma yanzu girman kai ne, yana so ya ga takalmin shi fes-fes ya ba shusha yana ya mishi wanki da ya shafa mishi mai. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba wannan aikin ne ba. Inna allaha jamilun, lalle Allah jamilun ne, yuhibbul jamal kuma yana son al-jamal, kamar yadda Allah karimun ne yuhibbul karam, kamar yadda Allah muhsin ne yuhibbul ihsan, kamar yadda Allah saduqun ne yuhibbus sidiq, ga sunan da yawa kamar yadda Ibnul Qayyim ya bayyana a cikin littafin shi wurare daban-daban. Kamar wannan gabar mahaila yau kamar yadda yabo a cikin al-fawaid na Ibnul Qayyim din yake cewa jamaluhu ta'ala ala arba'i darajati. Jamal kyau na Allah subhanahu ta'ala abu guda hudu ne. Akwai jamalu dhati, kyan dhatin Allah, wanda yace wannan kyan ya boye ga kowa, Allah bai bayyana wa kowa shi ba. Sannan akwai kuma jamalu sifati, kyan siffofin Allah da sunayensa suna da cikakken kyau da kamala. Sannan akwai jamalu af'al, kyan ayyukan Allah dukkanin su masu kyau ne. Akwai kuma jamalu asma, sunayen Allah, kamar yadda siffofin shi suke da kyau haka sunayen shi suke da kyau. Sai yace al-kibru, abinda ake nufi da girman kai, batarul haqq, watsi da gaskiya, a fada mutum gaskiya ya watsi da ita ya kibi, wahtikaru wa ghamtun nas, da kuma rena mutane. Al-ghamt shine al-ihtiqar wal-izdira, reni da ganin kowa bai isa ba. Al-Imam Abd ibn Humayd ya ruwaito wata riwaya wadda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fasara da cewa al-ghamt an yaji a mutum ya taho shamikhan bi anfihi, yana hura hanci yana daga kai yana jin takama da alfahari. Wa idha ra'a du'afa annasi wa fuqara'ahum lam yusallim alaihim wa lam yujalishum, idan yaga talakawa da masu rauni lam yusallim alaihim, ba zai musu sallama ba, wa lam yujalis ilaihim, ba zai zama tare da su ba, mahqaratan lahum, saboda raina su. Wannan shine fassarar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake ya tabbata ya an karkata zuwa ga cewa fassarar mauqufiya ce ga wanda daga cikin masu riwaya. Amma dai haka abun yake, mutum ya zama yana da wulakanta wanda ke kasa da shi, yana da raina waɗanda ba su kai shi ba, ko wanda yake tsammanin yafi su, har ma ta kai ga koda sallama baya iya musu, koda sun faɗi gaskiya bai iya karban gaskiya daga hannunsu. To wannan yana da hali na girman kai wanda zai iya hana shi shiga aljanna. Allah ya tsare mu. Fa qawluhu, malam yace faɗin sa, yace inna allaha jamilun yuhibbul jamal kad udrija fihi husnu thiyabi allati hiya almas'ulu anha, cewa da aka yi Allah mai kyau ne kuma yana son kyau, an shigar a cikin ma'anar wannan kyan, an shigar da kyan tufa, kyan sutura, mutum ya sa kaya masu kyau wanda suke na takama na isa, wanda aka wanki su ko aka dinka su dinki na musamman. Kaga hiyal mas'ulu anha, domin dama tambayan an yi ne akan sutura cewa inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. To da haka tambayar ta a cikin ma'anar wannan amsa akwai bayani game da sutura din nan. Fa ulima anna Allah yuhibbul jamal wal jamil, dan haka an gane kenan Allah yana son kyau, yana son kuma mutum wanda yake da kyau. Minal libasi kan tufa, mutum ya sa tufa mai kyau, to Allah yana son haka. Wa yadkhulu fi umumihi wa bi tariqil fahwa al jamil min kulli shay. Sannan kuma a cikin umumin nan akwai kowane abu mai kyau, duk wani abu mai kyau to yana shiga cikin wannan ma'anar. Hadha ka qawlihi fil hadith alladhi rawahu at-Tirmidhi inna Allah nadhifun yuhibbu an-nadhafa. Yace kamar yadda yago a cikin hadisin da Tirmidhi ya ruwaito cewa inna Allah nadhifun, lalle Allah yana da tsafta, yuhibbu an-nadhafa, yana son tsafta. Dan yake wannan hadisi ne da'ifi kwarai da gaske. Al-Sheikh Al-Albani yayi takhrijin sa a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 236 da kuma wani lafazi daban da yazo da irin wannan magana a lamba ta 786 shima. Batu akan girman kai abu ne mai hadari kwarai da gaske, domin hadisai sun zo da yawa da suke nuna hadarin girman kai. Baya ga wannan dake cikin sahih Muslim, alal misali akwai hadisin dake cikin sunan ta At-Tirmidhi daga Sauban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa bari'un min al-kibri wal gululi wad-daini dakhala al-janna, wanda ya mutu alhalin ya baranta daga girman kai, ya baranta daga satar dukiya al'umma, ya baranta daga bashi da ya mishi katutu, to wannan zai shiga aljanna. A cikin wata riwaya ta Imam Ahmad da Ibn Majah ita ma sahiha ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawaba'a lillahi daraja ja'alahu Allahu fil 'illiyyin, wanda ya sunkuyar da kanshi ga Allah koda mataki ɗaya ne, Allah zai sanya shi a cikin daraja ta 'illiyyun ta can sama. Wa man takabbara ala Allahi darajatan, wanda yayi ma Allah girman kai koda mataki guda ɗaya ne, wa da'ahu fi asfalis safilina, Allah zai saka shi a cikin can karkashin gidan wuta. Allah ka tsare mu. Da haka abu ne mai hadari kwarai da gaske mutum ya kasance yana da girman kai, yana da jiji da kai, yana nuna kowa bai isa ba, ya raina manya, ya raina waɗanda suka fi shi, koda kuwa akan abin da yake gani yana da gaskiya ne, ba shi daga cikin tarbiyya ta kwarai. Wa qasabata anhu fi sahihi annahu qala, ya tabbata a cikin as-sahih, a cikin ainihin wato hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah at-tayyibun yuhibbul atiba, Allah yana da tayyib, Allah mai tsafta ne. At-tayyib shine al-munazzahu anin naqais, wanda aka tsarkake shi daga duk wani abu wanda yake tawaya ne. Dike wannan lafazin hadisin ba haka yake ba aslan, kamar ya faɗa hadisin da ma'ana ne. Asalin lafazin shine wanda yake cikin sahih Muslim, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nasu inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalina. Yace ya ku mutane ku sani, inna Allah tayyibun, Allah tsarkakake daga duk wani tawaya, la yaqbalu illa tayyiban, bai karban wani abu sai mai tsarki din. Wa inna Allah, kuma lalle shi Allah, amara almu'minina, ya umarci mu'minai bima amara bihil mursalina, irin umarnin da yau manzanni, ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati, yake ishara zuwa gare shi. To dan haka Allah subhanahu wataala yana da tayyib ne, yana da tsarkaka, yana da tsarki, kuma baya karba sai mai tsarki. Shine al-Imam al-Qadi Iyad yake fada, yana cewa wannan hadisi yana daga cikin qawaidul islami al-amma, yana daga cikin ka'idojin musulunci wanda suke gama gari, wanda ya tattara hadisai shi ma a kansu, yana da 40 fi al-qawaid fi qawaidul islam al-amma, kamar yadda Nawawi yayi 40 hadisa, ko kuma bil ahra a ce Ibn Salah, tunda shine Ibn Salah shine ya fara tattara hadisai na Jawami'ul Kalim, ita tara guda 26, yayin majlisi na imla'i a kansu, ya karantar da su, yayin sharhin su, yayin magana akan isnadojin su, shine asalin littafin 40 hadisa. Da Nawawi yago ya samu wannan aiki na Ibn Salah, shi kuma sai ya sake karantar da littafin tare da ƙara hadisai har suka kai 40 ko da daya, ya ƙara kamar guda 15 kenan, shine 40 Nawawiyya da aka sani. To sai kuma daga baya Ibn Rajab al-Hanbali da yazo shi kuma zai malitafin sharhi, sai ya ƙara suka kai 50, kamar yadda yake a cikin Jami'u al-Ulum wal-Hikam, kaga shi na shi ya zama 50 Rajabiyya kenan, da ba a cewa haka ko. To shi ma al-Qadi Iyad yana da 40 haditha fi ahadisi kawaidil islam ko wani lafazi makamancin haka daga ciki akwai wannan hadisin shine Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne baya karban aiki sai mai tsarki aiki zaman niyyarsa tsarkakakkiya ce ta tauhidi ce ba ta shirka koriya ba sannan nau'in aikin ya zama tsarkakakke ne ta fuskar Allah ne ya umarni da ai aikin sannan idan aikin na dukiya ne aiki ne wanda yake da dukiya ko da kuɗi ko da wani abu daga cikin mutamawilat to ya zama kudaden ko dukiyoyin da aka yi amfani da su wajen yin aikin su zama tsarkakakkun dukiyoyi ne shine Allah zai karba idan mutum zai yi sadaka ko zai gina masallaci ko zai wani abu to ya zama da dukiya ce mai tsarki zai shine abinda Allah yake so sannan zai karba da haka hadisin yana kwadaitarwa a muhalli na farko game da ainihin wato neman halas da amfani da dukiya halas don aikata alkhairi wanda kuma bi tariqi mafhumul mukhalafa yana hani kenan game da neman dukiya ta haram ko kokarin yin aikin alkhairi dukiya ta haram mallan ya ci gaba da cewa wa hadha ma yustadallu bihi ala istihbab at-tajammuli fi al-jum'i wal a'yad wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da su wajen wato mustahabbancin at-tajammul cin gayu fil jum'i a ranakun juma'a a sallolin juma'a wal a'yad da sallolin idi na karama da babbar sallah kama fi sahihi anna umar ibn al-khattabi ra'a hullatan tuba'u fi as-suq fa qala ya rasulullah law ishtarayta hadhihi talbasuha kuma dai tabbata a cikin bukhari sayyidina umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yadda yaga wata hulla wani kaya set guda mai kyau tuba'u ana siyarwa fi as-suq a kasuwa an kasa su a bakin shago misali fa qala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law ishtarayta hadhihi talbasuha ina ma da zaka sai wannan kayan ka sai wannan kayan ka dinga sakawa wanda zaka dinga sakawa kana fuskantar baki da ranar sallah da makamantar su fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah kadai wadanda suke saka irin wannan kayan shine man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ba shi da khalaq shine nasib ba shi da rabu a lahira Allah ka tsare mu daga rashin rabu a lahira wannan hadisi ne tabbatacce a cikin Bukhari al-Imam Bukhari ya fitar da shi a wurare ya maimaita shi a wuri daban-daban kaman a cikin kitabu Juma'a babu yalbasu ahsana ma yajidu babun da ke bayani akan can zaka yi sallar Juma'a kasa kaya mafi kyau da kake da su sannan ya fitar da shi a cikin kitabul Buyu a wani babi da yake mai ban sha'awa da yake cewa babu at-tijara fi ma yukrahu lubsuhu lirijali wan nisa babun da ke bayani akan ya halasta ka dinga saida kayan da ba kyau saka su ko mun gani ma'ana yanzu ka bude shago kana saida su blouse da ga blouse ga rawani ga kuma wasu matsatsin kaya ga sunan iri daban-daban ga takalmin kwaskwas abu iri komai kana sayarwa ba ruwanka domin misali yanzu a wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna mishi kayan da yace aje a ce na hana sai da irin wannan ba kun gane bikin da inda shi Bukhari ya karkata kenan ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana a kasa kayan ashir ba amma yace wanda zai saka to ba shi da rabo a lahira shine sai Ibnu Hajar yake cewa to wannan yana nufin kayan idan ya zama akwai manfa'a ga wani sashen mutane game da su kenan misali yanzu zinariya akwai wanda ya haramta su saka akwai wanda ya halasta to ya halasta ka siyar haka mutumin da ke sai da kaya irin wanda mata suke saka waɗannan ya halasta su siya su sa a gida in su saka a gidajen su a wurin iyalansu da muharramin su babu laifi bai halasta fita bane wata kila a ganta da wani irin kaya amma ya halasta ta saka a cikin gida kayan da ya halasta ta saka a wani yanayi akwai yanayin da bai halasta ba misali a ce kayan bacci kaga ya halasta ta saka a cikin gidan ta mijinta ya ganta da shi fita ne bai halasta ta yi da shi ba to ba za ka ce to ba za a ce to shikenan ni ba zan sai da kayan bacci a shagona ba saboda ina jin tsoron kawai ta saka ta fita ko mun gane in kai haka za ka zama mai tanatu'i kenan da ba abin da muke magana kenan ta saka mu wanda yake mijinta shi nake nufi da cikin gida ai kowa ya fahimta ba wai cikin gidan haya ko compound ba ta maka ga ya kun da suke sakawa su yawo da shi ma in baka gani anan saboda kasar musulmai ne in kaje kudu zaka gani zaka ga mata suna yau da kayan bacci wannan naiti da ka sani zaka ga ta fito da shi da safa ta zo siyan bire da ba abin da ya dame ta ya tela ya shafi shi ya shafa tela wanda yake dinka kayan mata ba ruwan shi da dalilin me yasa suke dinkawa sai in ya tabbatar da cewa waɗannan dinkin da suke da masu barna kawai suke akai kamar misali a ce dama karuwai ne ko irin ɗan rawan gidan ajo din nan ne dama ya san su akan barna suke ta bayyana gare su misali kamar dan acaba ne ya dauki wani ya ce aje nan ya aje shi ya san inda zai je masallaci zai shi gidan shanwiwi zai je gumboka zai je na ruwanka da shi amma in ya ce kai ni gidan bokawa ne to kaga ba za ka kai shi ba nan kuma gane bambancin amma wanda baka sani babu ruwanka yana nan akan wannan asalin cewa ya halasta ka saida wani kaya wanda makruhi ne amfani da shi sai ne sai ibn Hazm yake cewa ya'ani idza kana mimma yuntafa'u bihi wa amma idza kana la manfa'ata fihi aslan fala yajuz shine kamar a ce kana saida gunki kaga shi bai da wata manfa'a shi bai da wata manfa'a gunki bai da wata manfa'a in banda kafirci da zai kawo ko to shi wannan bai halasta a saida shi ko ka dinga saida cross kaga shi ma bai da wata manfa'a in banda shirka da zai kawo to wannan bai halasta ba maganganun da malamai dai suka yi ka san al-Imam al-Bukhari ana takama da shi wajen fiqh yanda wannan hadisi kan tashi da wuya kai kawai ka iya hararo wannan fiqh to shi kuma abin da ya hararo ke da kai ce babu tijara fi ma yukrahu lafsuhu lin-nisa'i war-rijali a can cikin mujalladi na uku na Sahih al-Bukhari kitabul bay' Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu rahama to dan haka Sayyidina Umar yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tai wanda yake nuni zuwa ga halastin koda mutun yana da sama da kai babu laifi yake mishi wani ka bashi wata shawara ta shafi rayuwar shi kai tsaye ko wani abu da ya shafi stress sa ko iyalin sa ko abun hawan shi ba raini bane dan ka mishi shawara irin wannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ma Umar kai ni zaka gawo abun da zan saka bai ce mishi haka mana ya bada go ahead kenan ana iya irin wannan bada shawara din sannan kuma ya faɗi magana game da rashin halaccin sa kayan to wata rana kuma sai aka zo mai da irin wannan kayan sai kuma sai ya dauka ya ce a kai ma Umar dan khata ana kai ma Umar sai ya tashi ta wujikin shi na rawa yana jin tsoro ya ce ya rasulullah kaji fa ka tuna abinda ka faɗa ran nan kuma zaka ce a kawo mini ko dai ban da rabo ne ya ce na baka ne kai ka bada kyauta shi to shine sai Umar sai ya aika ma wani dan uwan shi wanda yake Makka ya tunda shi ba musulmi bane har yanzu yana da yancin ya saka akwai maganganu akan wannan bawan Allah ya musulunta ko bai musulunta ba daga baya wani dogon zance ne mai zaman kanshi almuhimu yace wa hadha yuwafiquhu fi husn al-thiyab ma fi sunan an abi al-ahwasi al-jushami qala ra'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alayya atmaru faqala hal laka min malin qultu na'am qala ayyu min ayyil mali qultu min kulli ma atallahu min al-ibli wash-sha'i qala faltura ni'matullahi wa karamatuhu alayka wannan kuma yace wa hadha yuwafiqu wannan ya dace da ma yuwafiqu fi husn al-thiyab ya dace da wannan zancen bayani akan kan sutura din nan ma fi sunani abinda ke cikin as-sunan an abul ahwasi al-juma al-jushami daga abul ahwas al-jushami shine auf ibn malik ibn nadla wannan tabi'i ne mukiyai dalibin abdullahi dan mas'ud ne dan haka anan akwai wani abu da ya fadin ka kuma asalin isnadin an abul ahwasi al-jushami an abihi inga ga in yace abul ahwasi al-jushami qala ra'ani sai zama kamar shine sahabin to musamman kuma akwai sahabi mai irin wannan sunan Auf ibn Malik wanda sahabi ne daga cikin jaruman sahabbai Auf ibn Malik al-Ashja'i azna ambace shi wanda yake da kissa mafarki din nan yana da wani kissa mafarki mai ban mamaki wanda akwai As'ab ibn Jassama wanda aka hada su zumunta irin ta farkon musulunci din nan sai suka yi alƙawari da juna cewa duk wanda ya fara mutuwa a cikin su to ɗayan zai yi kokari ya ga cewa din da aka yi shi wanda ya mutu zai kokari ya halarto ma ɗayan a mafarki ya bashi labarin mai yake cike a lahira suka yi wa kansu su wannan alƙawarin to shi kuma sai Ibn Jassama As-Sabi Ibn Jassama ya fara rasuwa kuma sai Auf ibn Malik ya ganshi. Auf ibn Malik din nan kafin wani mafarki ya taba yin wani mafarki muhimmin mafarki a zamanin sayyidina Abu Bakr, yace mafarki ya ga Umar dan Khattab mutane suna tsatsaye kowa da takobi daya amma shi kuma da takobi uku. Sai yace, sai na baka yace mishi me ka fassara, yace abin da ke gani shine Umar dan Khattab zai zama wani muhimmin mutum a cikin musulunci, zai rike shugabanci kuma zai mutu da takobi. Sai yace aje a kira Umar. Aka kira Umar yace fada mishi mafarkin da gai ka sake fassara mai. Sai aka fada wa Umar yace wannan ai zance ne kai mafarki, ya tashi ta baban shi bai damu da abin da suke fada ba. To sai zan da zama khalifa da ya hudu bannan a Aljabiya yaga Auf ibn Malik ya kira shi ce zo ka zauna kusa da ni, maimaita min mafarkin nan da kace min kai. Ya maimaita mishi yake cewa to ni kuma yanzu a Madina a ce na mutu da takobi, Madina ai a Madina nake, ba a zubar da jini a Madina. Yana nan a cikin dalailun nubuwa na Al-Baihaqi da littafin abin nan Tabaqat na Ibn Sa'd. To da wannan mafarkin da yayi ya ga dan uwan shi din nan, dan uwan shi bashi labarin cewa da yace mishi ya akai, yace an gafarta mini zunubaina amma akwai ta matsala ɗaya da na samu, ita ce akwai wani bashi da na ansa abun wani bayahudi, ana nan ana ta mini shari'a akan shi. Yace kuma bashin nan dirhami 10 ne, suna nan a wuri kaza a gidana, na anshi bashin ban ma kashe kuɗin ba, ka je ka ga mai iyalaina a dauka a je a maimaita kuɗin shi. Yace sannan wance ƴata, yace mishi duk abin da ke faruwa a gidana ana zuwa a ga mu, na san duk abin da ke faruwa. Yace wance ƴata an bani labarin cewa yau saura kwana 6 ta mutu, yace dan Allah ka je kai mata wasiya da alkhairi. Yana zuwa gidan ko ta rabbata da lafiya ma, ashe ciwon ajali ne, bai ga mu kowa ba amma lokacin. Yace akwai kuɗi kaza a wuri kaza, masu siffa kaza a duba, na wane ne ya dauka a kai mishi. Mafarkin yana daga cikin mafarkai masu ban mamaki kware da ake labarin su. To wannan shi sahabi ne, shi ma sunan shi Auf ibn Malik al-Ashja'i, shike rike da tutan Banu Ashja a ranar fatu Makka. Ba shi bane a wannan wajen, shi sahabi ne, ya rasu shekara ta 73 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ke cikin isnadin shi ne Auf ibn Malik ibn Nadla, wanda baban shi Malik ibn Nadla yace ra'ani annabiyyu sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah ya gani, wa alayya atmarun, ina sanye da atmar jam'u timrun, timru da wasali kasa, shine as-sawbul khaliq, kaya ya gaggu, tsofaffin kaya, kaya kwatankwacin na almajiri ko wani sabon motsa tsayaka ko wani matsolo wanda bai san kashe kuɗi. Misali dan zaka ga tajiri amma matsolo ne, baya san kashe kuɗi, riga shi ta kode ta mutu ta lalace, naira 50 ba za ka siye ta ba. To idan kake ce matsimru in suna da yawa atma, annabi ya ganshi da kaya irin haka, faqala hal laka min malin, yace ice ko kana da dukiya, qultu na'am, yace kware ku ya rasulullah, Allah ya mun arziki. Qala annabi yace mishi min ayyil mali, wani irin dukiya kake da shi? Qultu nace min kulli ma ata Allah, duk abin da kasan Allah yana bayarwa ya rasulullah, min al ibli, Allah ya bani raquma washa'i da awaki. Qala sai annabi yace faltura ni'matullahi wa karamatuhu alayka, to ka bari a dinga ganin ni'imar Allah da karama da Allah ya maka, ka daina boye karama da Allah ya maka. Wannan hadisi na cikin sunan Al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal, kuma hadisi ne tabbatacce. Haka Al-Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa da cikin Shu'abul Iman, haka Al-Imam At-Tabarani a cikin Al-Mujam Al-Kabir, duka sun fitar da shi, hadisi ne tabbatacce insha Allah. Kaga yana nuni zuwa ga umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan mutum ya daina yawo da kaya marasa kyan gani wanda za su yi kama da talauci, ya buge shi alhalin kuma bai buge shi din ba. Mutum ya daina sa kaya waɗanda za a ganshi a rena shi a ɗauka bai kai ya kawo ba. وفي السنن ايضا ان امر بن شعيب ان ابيه ان جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده, الله yana so a dinga ganin tasirin ni'imarsa a jikin bawansa. Tirmidhi ya fitar da wannan da Imam Ahmad da Ibn Hibban, Sheikh Al-Albani ya inganta wannan riwaya a as-sahiha a lambar hadisi na 1290. لكن هذا الظهور لنعمة الله وما في ذلك من شكره والله يحب أن يشكر وذلك لمحبة الجمال. يجي كاغا ونن نعمر أنا سوني تبين أوجن قدير الله واتو ونن بينا دك كاوة كما أنا سوني يبين أتكن قدير والله والله يحب أن يشكر, الله ينا سو أدنغ يبامش وذلك لمحبته الجمال, سوى الله ينا سن ميكو wato abinda ake nufi da Allah yana so ya ga tasirin ni'imar sa a tare da bawa shine bawa ya zama yana da yalwa ta fuskar shi da tunanin shi da taimakon na kusa da shi da bayar da abinda Allah ya bashi da din wani abu wanda zai hukunta cewa ya gode wa ni'ima Allah abin bai takaici kai akan ya saka kaya mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau wa hadal hadithu qad dalla qaumun bima ta'awwaluhu alayhi wannan hadithin da ire-iren sa an samu mutane sun bata akan fassarar da suka mishi wa akharuna ra'awhu mu'aridan li ghayrihi min an-nusus wa lam yahtadu lil-jami' wasu kuma suka ga waɗannan hadisan da suka ce a ci gayu suka ce a sa kaya masu kyau suka ce ayi kaza sun saba da wasu hadisai kuma waɗanda suka zo da aka san wannan wanda kuma suna nuni kamar falalar datti da falalar kaya marasa kyau da irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mai kaya mara kyau din guda daya yafi wancan wanda ya ci gayu din cikin duniya da irin labarin Karuna da zai zo ya fada mana su to ya zai a hada su menene ake so gayu ake so sosai koko rashin gayu koko tsakatsaki koko akwai wanda ya kamata su yi akwai wanda bai kamata su yi ba akwai wanda suna su ya halasta akwai wanda nasu bai halasta ba da sauransu duk zai mana magana akan su insha Allah yake fal awwaluna na farkon wadanda suka samu wato yanayi na rashin fahimtar waɗannan nassoshi kad ya kulu da su ne masu cewa kullu masnu'ir rabbi jamilun duk abinda Allah ya halitta to yana da kyau liqaulihi saboda Allah ya ce allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah wanda ya kyautata halittar wanda ya sanya duk abinda ya halitta mai kyau fa nuhibbu kulli shay'in suka ce da haka muna kaunar komai komai da Allah ya halitta su suna kaunar sa wa qaryata dilluna biqauli ba'dil mashayikh hasa dinga kafa hujja da zancen wasu daga cikin shehunnan su da suke cewa al mahabbatu narun tahriqu fil qalbi kullama siwa muradil mahbub kauna soyayya wata wuta ce da take konawa take kona komai da ke cikin zuciya in ba abinda ake so din ba wal makhluqatu kulluha muradu kuma dukkanin ababan halitta a wurin su sune abin nufi ta wajen kansu wa huwa la yaquluhu qa'ilu amma kuma mai fadan hakan ba maganar shi ba ta tabbatuwa in suka ce duk abin da Allah ya halitta mai kyau ne kuma su suna son duk abin da Allah ya halitta to wannan magana ba za su iya tabbatar da ita aikace ba fassaraha bi itlaqil jamal da haka suke fitowa karar su fadi cewa suna son abu mai kyau wa aqallu ma yusibu ha'ula'i annahum yatrukuna al-ghayrata lillah mafi karancin abin da suke samun kansu a ciki na bata na kuskure shine suna barin kishi don Allah kishi na addini zai zo magana a gaba akan babun fil ghaira game da kishi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akwai kishin da Allah yake so akwai kishin da Allah baya so Allah yana son kai kishi akan addinin sa kai kishi akan iyalanka kai kishi akan kaza da kaza Allah baya son kishi wanda babu fi ghairi raibatin da kishi wanda zai zama maka fitina ko zai zama maka hasada ko makamanta haka to zai zo yi magana akan kishi da matsayin addini game da shi to mutumin da yace komai mai kyau ya halasta kowa ya so shi zai waye gari bai da kishi yana iya gabatar da matarsa ga mutane don su gakkenta su sota ya fito da ita bai ma so ta sita ta jikinta kamar yadda ake gani a mafi yawan mutanen da suka maida kansu yan zamani ko suke ganin cewa su sun zabi salon rayuwar turawa ko rayuwar waɗanda ba musulmai ba suna ganin wanda yake suturce matansa da ƴaƴansa to kamar wani mutum ne mai zafin kai wani mutum ne wanda yake yana rayuwa a wani salon rayuwa na da ire-iren wannan tsarin da suke to kaga abu na farko mafi karanci wanda za su rabu da shi shine za su rabu da kishin su su zama dai yusawa wanda kuma dai yus mutumin da bai da kishi yake da al'ada irin ta alade baya shiga aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi alil munkar za su kuma daina hani daga mummunan abu suna ganin ana aikata abu munkari amma za su ba da uzurin cewa to ai kyau ake bi ai ana so ne abin ya kyau za su iya ganin mata da suturu na tsaraici amma tunda suturan sun yi kyau to ba komai za su iya ganin ana yin abubuwa waɗanda suke na barna amma tunda abin yana musu kyau to ba komai ana iya yi da haka duk ake ta waɗannan raye-raye da wake-wake da cakuɗe ɗeniya da barna iri daban-daban duka da uzurin cewa ai abu ne mai kyau, ai ana ganin kyan abu. Wal bughdhi fillahi, za su daina jin haushi idan an saba wa Allah subhanahu wataala. Wal jihadi fi sabilihi, za su daina jihadi, za su daina wani kokari na daga kalmar Allah gabaki daya. Wa iqamati hududihi, za su daina kokarin tsaida haddojin da Allah ya ce a tsayar. Da haka har za su halasta abubuwan da Allah ya haramta da sunan kyau. Wa hum fi dhalika mutanaqiduna, ga ji magana annan zaka tarar suna da tufka da warwara. If domin kuwa la yatamakkaruna min ar-ridha bi kulli mawjudin, ba za su iya yarda su ce duk wani abin halitta ya musu kyau ba. A ɗabi'ance babu wani mutum da zai ce dukkan abin da Allah ya halitta inda ya gani yana mai kyau, dole akwai abin da zai mishi kyau. Sawa'un namiji ne bai isa ya ce duk matan da ke garin nan suna mai kyau ba, haka mace ba ta ce duk mazan da ke garin nan suna mata kyau ba. Haka in ka shiga shago za ka sai kaya, baka isa ba a ɗabi'ance ka ce duk kayan da ke nan sun maka, dole wani zai maka wani bai maka ba. Sawa'un sutura ne, abin hawa ne, abin amfani ne, mata ne masu zuwa siyayyan kayan kicin ko na ɗaki, ka je siyan kayan gini ne za ka sai wasu kayan finishing na gini, fittings ko makamantansu, ko za ka sai nau'in tiles ko wani abu, dole sai ka ga wani da ya maka wani ko bai maka ba. Dole ne, ɗabi'a ce wannan. In mutane suka jeru haka a layi suna wucewa, sai ka ga wani kaga ranka yana san shi, wani ranka bai san shi, wannan ɗabi'a ce. To kaga kenan, ashe ba sa iya ƙaunar kowane mawjud din, ba sa iya ganin kyan kowane mawjud, suna da zaɓi bisa ɗabi'arsu. Fa innal munkarat hiya umurun mudirra lahum wa li ghairihim, kuma abubuwan kyama da suke zuwa suna aikatawa mudirra, suna da cutarwa lahum gare su, su kansu, wa li ghairihim da kuma wasunsu. Wa yabqa ahaduhum ma'a tab'ihi wa dhawqihi wa hawahu, sannan kuma kowanne daga cikinsu zai saura ne ya zama daga karke yana tare da ɗabi'arsa da dhawqinsa da san zuciyarsa. Yana iya bin abin da yake so ne, yana iya bin abin da zuciyarsa ke so ne, yana iya san abin da san zuciyarsa yake so ne. Yunkiru ma yakrahu dhawqu, yana kin abin da dhawqinsa ke ki, duna ma la yakrahu dhawqu, banda abin da dhawqinsa baya so. Wa yansalihuna an dinillahi, daga nan sai su sabe, su silale, su kwabe rigarsu daga cikin addinin Allah, ba su sani ba. Rubbama dakhala ahaduhum fil ittihad wal hulul mutlaq, wannan su ma hayya shiga cikin al ittihad, wato cewa Allah da hadittu abu ɗaya ne. Wal hulul, ko ya fara cewa ai Allah ya shiga cikin waɗannan hadittu al mutlaq. Wa minhum man yaqussu al hulula, wani yana hulul al mutlaq yace Allah ya shiga cikin komai, wani kuma yana kebance hululin aw al ittihad bi ba'd al makhluqat, yace akwai wasu hadittu da Allah yake shigar su ba duka bane. Kal masih, kamar yadda kiristoci suke cewa Allah ya bushe ne a cikin Isa almasihu. Aw Ali ibn Abi Talib, kamar yadda ƴan Shi'a Rafida, gulatun Rafida suke cewa Allah ya bushe a cikin jikin Ali ibn Abi Talib. Aw ghayruhuma, ko wasu waɗannan mutanen guda biyu, min almashayikh, na daga shehunnai, a ce ga wani shehi ai Allah ya bushe a jikinsa. Wal muluki, ko sarakuna. Wal murdan, ko yara matasa shagirai. فيقولون بحلوله في الصور الجميله ويعبدونها, sai su dinga cewa Allah subhanahu wataala yayi hululi, ya shiga cikin as-suwarul jamila, abubuwa masu kyau sune as-suwarul jamila. To shi ma kamar da muka ambata a baya din nan, batun al-jamal, malamai sun yi kokari su fahimci menene al-jamal at-tabi'i har suka ta kasa shi zuwa kashe-kashe, zamu zo mu ci. To haka mahabba din nan da suke magana a kanta, za mu zo mu ji batu akan bambanci tsakanin al-mahabba. Akwai al-mahabba diniya ko kuma al-mahabba at-tabi'iyya. So akwai wanda yake na addini, da aka addini ke fadan yadda za a yi, shine inda ake san Allah, inda ake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da san al-Qur'ani, da san sauran ibadoji. Wannan so ne na addini, da aka addini ke fadan ya zai. Ko kuma so na ɗabi'a wanda yana da kashe-kashe, akwai wanda maslaha take kawo shi, akwai wanda kusanci ke kawo shi, akwai wanda sha'awa ce take kawo shi, akwai gasunan iri daban-daban, kowanne kuma da irin yadda malamai suke magana akan shi. In ka koma littafin Ibn Hazm, shine Tawqul Hamama yayi magana akai, haka Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin wannan littafin Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an dawa ash-shafi shine adda'u wad dawa shi ma ya magana akan mahabba da abubuwan da ke alaka da ita haka ar-ragib al-asfahani a cikin az-zari'a fi makarim ash-shari'a dukkanin su sun tattauna akan al-jamal tabi'atuhu aqsamuhu mun zo insha Allah darasi na gaba zamu ambaci wasu abubuwa kadan haka game da wannan insha Allah zamu saurara anan sai Allah yake mu darasi na gaba yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.